بسم الله الرحمن الرحيم. وحاجه قومه ألا تحاجوني في الله وقد هديني ولا أكره ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا واسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك حبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون بي إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. To wancan imtihani da Annabi Ibrahim ya yi da mutanansa, yanzu an wuce wannan zangon, kuma za a shigo zangon jayayya ta kai tsaye. Za a shiga zangon jayayya ta kai tsaye inda Allah yake gaya mana cewa fahajahu qaum, wato mutanen Annabi Ibrahim fahajahu sai suka nemi su yi mukabala da shi, ma'ana su yi jidali da shi, su yi jayayya da shi. To shikenan Annabi Ibrahim shi kuma yake gaya musu cewa atuhajuni billahi waqad hadani, yanzu za ku jayayya da ni akan abin da ya shafi Ubangiji, alhali ni Ubangiji ya shiryar da ni. Akwai qira'ar atuhajuni billahi, akwai atuhajunani. To idan kai idghamin wannan nunun farkon ta jam'il a ta ƙarshe ta nunul wiqaya, to sai ka karanta a tuhajuni, sai ka idghamin su guda biyu. Sai ka idghamin su guda biyu. To idan kuma ka saki kowace nun din ta yi aikinta, sai ka ce a tuhajunani. Da kai amma kira'ar jumhur dai atuhajuni billahi ita ce kira'ar jumhur. To za ku yi jayayya da ni billahi a wajen harkar Ubangiji, faqad hadani, wato a nan uslubul qur'ani faqad hadani bai ya shafi ainihin nunul ya'ul nisba da in ba uslubin qur'ani bane, sai a ce wa kad hadani, sai a sa ya ara a ƙarshe. Yawa shine ya ara. A Hausa za a ce da shi ya zawaidi, to amma ya ne shi dai sunan dai da ya zawaidin da ya aran duka ya ne bai fi koko
haka ne.
Wallahi yanzu da haka. To sai Annabi Ibrahim dama can a cikin wasu surorin an yi maganganu a kan wannan mahajja ɗin da aka yi da shi Annabi Ibrahim, da tun ake faɗi isƙala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamasil allati antum laha akifuna. To shi kenan wa'ane irin wa'annan gumakan fa da kuke bauta musu. To shi kenan babansa maganar ba ta yi masa daɗi ba, wannan isgili da yi wa gumakan. Sai ya ce masa a ragibun anta an alihatina ya Ibrahim, Ibrahim kai yanzu wa wa'annan gumakan namun kai ba ruwanka da su ne to shikenan to idan haka ne kai Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wa hajurni maliya yace in dai baka hanu da zargin wa'annan gumakan ba to fa zan yi maka hukunci da a wancan zamanin wato uba idan yayi wa ɗansa hukunci zai je ne kawai ya gaya wa sarki cewa na zartar ma da ɗana hukunci kaza matsawan abin ya shafi gumaka ba abin da za a yi to kaga mu kuma yanzu zamantakewa da dokoki suna canzawa bayan da za a yi a ce mutum zai yi wa kansa shari'a a case ɗin da ya shafe shi shine ake maganan cewa taking law into one's hands wato mutum ya dauki hukunci a hannunsa to a wancan dadin to ana yin wannan to ana tafi wannan aka shafe shi idan ma aka yi maka laifi to dole ka gabatar wajen hukuma ita ce za ta yi hukunci ba kai ba shi yasa baban annabi Ibrahima yace la illam tantahi la arjumannaka yace in baka hanu ba to zan jefe ka shi din yake cewa zai jefe shi amma ma tukuna wato wahajirni maliyan wato in daina ganin ka ana eh ma'ana ka bata ka bani wuri saboda haka suka yi wannan da babansa kenan to magana sai ta wuce gaba baban har da ya kawo barazanar cewa zai jefe annabi Ibrahima to sai ma ya tafi maganar ya kai ta fada akan lalle a nemi abin da za a yi wa Yusuf akan abin da yake wa gumaka saboda haka fada ta zo ta karbi magana to sai annabi Yusuf annabi Ibrahim sai ya ce ai kadan ma kuka gani yace watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin yace wa'annan gumakan naku ai ba maganan ma nuna musu ba su da wata daraja a wajena ba yace zan yi musu wata kissa bayan kun tattafi to shikenan sai bayan kowa ya tafi hidimarsa faja'alahum juzaza annabi Ibrahim sai ya dauki gatari sai ya sassare su to shikenan ya tara su guri guda sai ya dauki gatarin sai ya rataya wa babban su to shikenan da suka dawo suka ga gumaka duka a sassare suka ce kai wato duk wanda ya aikata wannan wato yana daga cikin azzalimai to shikenan sai aka yi magana sai suka ce ana ta bincike sarki yasa a yi bincike yaya haka din ta faru sai wani ya kawo labari yace samina fatan yaskuruhum yuqalu lahu ibrahima lalle mun ji Ibrahima ko yana maganan wa'annan gumakan a wata rana kaga ai in ana bincike za a bi salsalan labari wane ya faɗi kaza a harhaɗa labarin yadda za a gane menene ainihi ya faru saboda haka tunda an ji labarin annabi Ibrahima yana maganan wa'annan gumakan an ji zai faɗi wani abu ko zai aikata wani abu shikenan sai aka ce to a kirawo Ibrahima a kira shi a gaban jama'a wato a fada saboda haka aka kira shi aka ce masa anta fa'alta hadha bi alihatina yace kai ne ka aikata wannan a ainihin allolin mu Ibrahim alaihi salam yace a shi kan ba shi bane yace qala bal fa'alahu kabiruhum hadha yace wannan babban nasu shi ya aikata wannan abun fas'aluhum in kanu yanfiquna yace ku tambaye su idan suna magana ai za su ba ku labari tunda alloli ne su za su ba ku labari sai suka juya sai yace to ai kai Yusufu laqad alimta ma haula yanfiquna yace to ai kun san su ko annan ba magana suke yi ba to shikenan sai annabi Ibrahim yace da su ata'buduna ma tanhituna wallahu khalaqakum wama ta'lamu yace yanzu za ku bautawa abinda ku dinnan ku ne kuka sassake shi da hannayenku alhali kuma Allah ya halice ku cikin ku ba wanda ya san da aka halice shi ba wanda ya biya aka yi shi ba wani abu Allah ne ya yi ku shine kawai shikenan sai ku hawo ibadar wa'annan abubuwa to kaga nan ma annabi Ibrahim ya kawo musu faduwa idan dai ana binciken waye aikata to ga babban gunki yana rataye da gatari to a tambaye shi su kuma da kansu sun yarda cewa wa'annan kuma kan ba sa magana to yanzu ya zaka bauta abin da shi ba mai magana ba yanzu idan ka dubi cikin qawaidi a cikin abubuwan da suka wajaba ga Allah yana ce al-kalam yawwa to saboda haka akwai kuma as-sam akwai wal-basar da wal-kalam din da sauransu aka jijjera maka su abubuwan da suka lizuci zatin Allah to su masu guma kan kansu sun ce maka ai guma kan duk wannan ba sa ciki ba sa ji ba sa gani ba sa magana to ya za a yi su zama alloli kaga bayan da za a yi kenan su zama alloli to suka ce to yanzu dai wannan yaro dai yana neman ya gagara wato yana neman ya gagari fadan ma bayan an kawo shi kuma an yi bincike to anan akwai wani abu irin na shari'a da ya kamata a fahimta a maganar annabi Ibrahim da suka ce wato kai ne ka aikata wannan ga gumakan mu sai ya ce a'a bal fa'alahu kabiruhum haza ya ce wannan babban nasin shi ya aikata to in alisafi na shari'a ne to sai ka ce ai kenan annabi Ibrahim ya yi ƙarya tunda shi ne kuma ya yi to amma a tsarin shari'a in dai ana maganar wato criminal act wato aiki na babban laifi amma har yanzu a haka ake tafiya tun wancan zamanin wannan salon bai canza ba to shikenan idan an zo an ce maka are you guilty or not guilty to sai ka ce I'm not guilty dama a shari'ar manyan laifuka haka ake yi a shari'a ban sani ba ko kukan je kotuna ku ci idan ana charging ka da laifi na ko kisan kai ko yin wani babban laifi yace in aka karanta maka charges cewa a rana kaza ga wata kaza an yi bincike an tarar cewa ana zargin ka da laifin kayo kuma kan mu kaza kai ne ka sassare su sannan karate gatari a wuyan babban su kace babban su shine ya aikata wannan hukuma bata yarda ba saboda haka tana charging ka da wannan laifi ka aikata wannan laifi ko baka aikata ba to shikenan to abinda ake so a criminal to shikenan wato
tabbatar da cewa Ibrahimu ne yayi to ba akan Ibrahimu yake ba akan su da suke zargin sa kun fahimci salon shari'a yawa idan kana zargi na da cewar na aikata wani abu na laifi to ni kam idan ka ce na aikata ko ban aikata ba zan ce maka ban aikata ba wannan ita ce shine salon yanda ake tafi da shari'a to kai da kake zargi na to sai ka nemo shaidu da hujjoji wanda za su tabbatar cewa ni din nayi ka tabbatar min da hujja in kuma baka tabbatar ba ko fani ne nayi ka fadi domin a shari'a wato a shari'a ta kuma bizzawahiri wato ita shari'a tana hukunci ne da abubuwan da suka bayyana a fili ba ta aiki da abin da yake wato da badili saboda haka ba kanda za a yi annabi Ibrahimu ya zo kai tsaye a ce masa are you guilty or no guilty sai ya ce guilty a ba haka ko wanda yake san kai aka zo aka kama shi aka gabatar da shi a hukuma to shikenan in aka ce kai ka aikata wannan laifin ko baka aikata ba sai ka ce ban aikata ba to dama an ce kai ne zaka yi proving din kanka kai ne zaka nuna wa hukuma cewa kai mai laifi ne a ka'idar ta shari'a sai dai ita hukumar ta yi bincike in ta same ka da laifi to sai ta yi maka hukunci in ku bata same ka da laifi ba ko kai ne kai wannan abin dole ne a kyale ka mun fahimci wannan to har yanzu tun daga zamanin annabi Ibrahim din har yanzu wannan salo na shari'a din a haka ake tafiya in dai an tambaye ka ka aikata wannan laifi to kar ka yadda ka ce ka aikata dan ko in ba haka ba kai ka zama wawa dawa yake ai ba a haka mutumin da ya zarge ka to shi ne zai tabbatar ka aikata ko baka aikata ba yawa amma ba wai kawai shikenan za a gabatar da kai a gaban kotu kawai a bulus kawai a ce ka aikata ne ko baka aikata eh na aikata kaji kai kotu ya ba za ka wahalar da kotu ba dama dole ka wahalar me ya ajiye alƙalin ha ai ba a haka saboda haka annabi Ibrahimu daidai da ya ce musu shi ba shi ya aikata ba amma shi manufarsa akwai abin da yake so ya cimma a faɗin cewa ba shi ya yi ba ba wai maganan kama shi da laifi ɗin ne shi fa damuwansa ba a'a yana son a abin da ake son a kama shi da laifi a kansa ɗin shi ɗin bai kai a kama wani da laifi ba a kai domin ai tunda bincike suke yi wane ne yayi sannan kuma sai aka ci sa'a wanda ake bincike a kansu ɗin alloli ne yawa aka ci sa'a alloli ne to kaga tunda alloli ne kaga ai bayani kan ai sai an sha an koshi shikenan to su da kansu su ne suka gaya wa Ibrahiman kowa yana tsaye a gari an taru shikenan sai kawai suka ce ai laqad alimta ma haula yalqun to suka ce ai ka san wa'annan allolin namu ba sa yin magana dan Allah kai in kai ne alƙali za ka yi hukunci za ka ce wato an yi proving case za ka ce an tabbatar da case din Ibrahimu ya kakkarya guma case ya faɗi ina mun fahimci wannan yau wato a kotu haka ake yi ko fahimci wannan kuma tun can da haka ne har yanzu ma haka ne kada wauta ta ebe ka ko tsoro ko wani abu wani ya ce maka ka aikata laifi ya ce na aikata kaji saboda haka wannan rashin basira ne to kaga annabi Ibrahimu yanda ya yi amma shi manufansa dama ya ci nasarar ya ganar da su cewa gumaka tunda ba sa yin magana ba ko yanda za a yi a tabbatar da laifin annabi Ibrahim a kansu. Mun fahimci magana? To saboda haka kaga annabi Ibrahim alaihi salam ya fito da maganar shari'a da ka'idojin shari'a daidai a yanda suke, kuma da yace ba shi yayi ba wannan akasin da ya fada shi ba wai yana jin tsoron kar ai masa wani abu ne, a shi dai bukatar safi a fahimce shi, kuma su din sun fahimta dai an kini ka san a abinda doka take yi a yanzu. Idan aka zo aka yi charges mutum a court, aka zo sai prosecution ba su tabbatar da laifi ba, to shikenan a abinda za a yi alkali zai hukunci ne ya ce charges nan watan ba a yi proven dinsa ba, saboda haka wannan count din dismissed, ya kori wannan count din, ko count nawa ne charges din in ba a yi proven dinsa ba, yace wannan ma ya kori shi, ya kore su, ya kori charges din, ya kora har in akwai wanda aka yi proven, to shine zai ce an yi proven, zai yi hukunci a kai. In ko shi wanda ake tuhuma yana da kariya ko bashi da kariya, to sai ya faɗa. To yanzu anan shi case din sarki da jama'ansa sun fadi warwar, cajin da suke wa annabi Ibrahim sun fadi, amma kaji har yanzu kuma bayan sanda haka suke yi, mutum case ya fadi ba su yi proving ba, amma in an ce an yi discharging dinka kashi biyu ne, za a ce discharge and acquitted, ko kuma a ce maka discharge. In an ce discharge kawai kotu ta sallame ka, kana fita bayan kotu sai a ce ɗan sanda su sake kama. To saboda haka wannan shi ne aka yi wa annabi Ibrahim, shi ma sun fadi a case ba su tabbatar cewa gumaka su annabi Ibrahim ne ya sare su ba, kawai shi kenan sai suka ce yanzu ai abinda za a yi annabi Ibrahim a sake rike shi, saboda haka za a yi na ƙarshe, to shi kenan aka ce harriku wansuru alihatak. Yawa, lallai wato Ibrahim din nan wato a girka wuta kawai, wato a ƙona shi, dan dama koda a wancan zamanin ana hukuncin ƙonawa kuma ana hukuncin rajim. To saboda haka shi babansa ya yi barazanan zai yi masa rajim, ya ga case din ya fi ƙarfinsa, ya kai case din fada. To yanzu anan masu baiwa sarki na maruzu shawara suka ce to lallai sai a ƙona Ibrahim, domin in an yi haka an taimakawa allolinsu. Ban sani ba kuma matattun ne ko ɗaya da ya rage rayayyen babban, ko wanne ne za a taimakawa, ko wanda za su sake sassaƙawa ne. To dai kuma ga case ɗin yanda yake, ina fatan kun fahimci yanda shari'ar ta tafi, ko yanda suna maruzu suka yi case ɗin, kun fahimci yanda abin yake. Dan a yanda Qur'ani yake fito da abubuwa, idan ka iya wannan din, in ka fita waje ma irin abinda zaka rika gani sarakuna suna yi kenan. Yawa, irin sa zaka rika gani mutane suna yi. To saboda haka shine suka yadda da shawarin cewa a ƙona annabi Ibrahim, saboda kowa ya huta. To ba ma maganan jefewa kamar inda mahaifinsa yayi barazana ba, saboda haka illa iyaka sarki ya sa hannu akan cewa a tona rami a abin nan, a rura wuta a saka Ibrahim a ciki ya halaka. To suka yi wannan, to Allah ya aiko Jibrilu akan ainihin taimakon da annabi Ibrahim yake bukata. A nan ne aka yi maganar kulyana rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Lokacin da aka yi maganar jefa shi, to shi kenan shaidan sai ya zo, shaidan ya shara wani ya zo ya ce kaga mutane, ya ce za ka su halaka ka,
ni nazo a matsayina ka. Sai aje daga yanku. Kenan shedan yazo yace da Annabi Ibrahima yace kaga ni ne masoyinka kaga duk garin nan ba sa kaunanka amma ni yanzu in ka bi ni to zan yi kokari in shiga tsakani wannan wuta kar a saka a ciki to Annabi Ibrahima ya riga ya gane shedan ne yace a ni ba na bukatun taimakonka yace ka je kawai abu aje kawai abinka yanda suka yi babu damuwa to daga baya Jibrilu ya zo kafin su aikata wannan to shikenan aka yi magana kulliyana rukuni bardan wa salamun ala Ibrahim to da an ce kulliyana rukuni bardan kawai aka yi shiru to da sanyin ma saboda sanyin sa zai kashe mutum to sai aka ce bardan wa salamun yawa ya zamana cewa sanyi ne amma na salama na lafiya yawa da aminci ala Ibrahim to saboda haka sai aka tafi a haka aka jefa Annabi Ibrahim a ciki shikenan wato to sai ana sauraron gurgudan dai a ce ya kamata aiwar haka kan ai an gama to shikenan aka leka dai aka ga Annabi Ibrahim yana nan aka leka aka ga yana nan shikenan aka ga wuta kuma ta ma mutu to sai aka ce ya fito aka fito da shi to aka ce ni kai yaron nan kan kai me kake ji da shi yanzu wutar da aka haɗa nan aka jefa ka a ciki kuma shikenan gashi baka mutu ba wannan yaro ta sai abin da hali ne to daga nan ne kuma Annabi Ibrahim alaihi salam ya ci gaba da wa'azinsa baya tsoron kowa ya tabbatar musu gumakansu ba su da tasiri ya tabbatar musu wutar su ba ta da tasiri saboda haka abin da kawai zai same shi to bari ka ji fa hajahu qawmuhu qad atuhajjuni fillahi wa qad hadani yace musu wala akhafu ma tushrikuna bihi yace ni ba na jin tsoron abinda kuke hadawa Allah da shi yawa illa an yasha rabbi shay'a sai dai in ubangiji ya so wato wani abu ya faru ta hanyar wa'annan gumakan ne haka Allah ya rubuto a lissafin rayuwata to shine abun zai iya faruwa amma dan karan kan gumakan ku wannan ne bana jin tsoronsu domin in gaya muku ku gane wasi a rabbi kulla shay'in ilma ubangiji shi ya kewaye sani da komai ku ba ku san komai ba saboda haka ba abin da zai same ni amma ina son ku kula ko kuma afala ta tazakkaruna ne ko ku ba mutane ne masu kula bane to su ba masu kulan bane ai da sun kula to saboda haka wa kaifa akafu
ma ashrakatun wa la takafuna annakum ashrakatun أنكم أشركة بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون سي النبي إبراهيم يأتي تو ينزكو إن باكوبا فكيف أخاف ما أشركتم يا ما زم فارجين سوران أبندكو كتارا وألا دشي amma ku din wala ta kafuna ku ba fajin tsoran annakum asharaktum billahi kun tarawa Allah da wani abu wato lam yunzil bihi alaikum sultanan ba ku da wata hujja ba ku da wata hujja wato don hujjar da suka fada cewa ma na abuduhum illa liqarribuna ila allahi zulfa wato wannan ba hujja bace ba ita suka ga ya masa yace ba bauta musu muke yi ba mu dai muna riko da su ne saboda su ƙara mana ainihin kusaci da Allah to kaga wannan ba hujja bace saboda haka sai annabi Ibrahim me zai sa yayi tsoron wa'annan mutanen alhali su ba su ji ma tsoron sun tara wa Allah da wani abu ba to yanzu a duba a gani da mutanen da suka ji tsoron Allah suka kadaita shi da mutanen da suka ce akwai alloli da sai an kama hakafarsu tukuna a iso wajen Ubangiji da Allah waye ficcancanta da ya zama amintacce fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni wato wace tawaga ce ko kungiya ko jama'a tsakanin wanda suka yi imani da wanda ba su yi imani ba wanne ne suka fi cancanta da su zama suna cikin aminci wato a gaban Allah saboda haka ku gaya mana in kuntum ta'lamuna in kun san in kuna jin kun sani ku gaya mana tsakanin wanda ya yi imani ya kadaita Allah da wanda ya ce yana bauta wa dodanni sai ya kama su tukuna kafin ya isa wajen Allah waye fi cancanta da ya kasance cikin amincin Allah saboda haka allazina amanu
wa lam yalbisu imanuhum bi zulmi ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun
allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmi ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun yace amma amsar ita ce allazina amanu wa anda suka yi imani da Allah wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin basu gwamaya imanin su da zalunci ba to shikenan ulaika lahum al-amn wa annan sun suke da aminci a wajen Ubangiji ma'ana sun suke da zaman lafiya wa ulaika kuma su wa annan humul muhtadun wato su ne shiryayyu saboda haka da aka saukar da wannan aya to sai sahabbai suka damu sai suka je wajen manzo Allah suna tambaya sai suka ce ya rasulullahi an saukar da wannan aya allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulmi to yanzu fa ayyuna lam yadhlim nafsahu wanne ne a cikin mu da baya zaluntan kansa tunda an ce wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum walin yawwa sabbi yawwa to saboda haka wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a wannan zulmu da ake magana akai wato irin zulmu din nan ne da ake cikin da yake cikin suratul luqman inda baban wato sai yake masa wa'azi yana ce masa ya bunayya la tushrik billahi yawwa inna shirka la zulmun azim wannan zulmu din shine na wancan aya ba na zulmu kawai na je kana yi ka ba saboda haka zulmu anan ana yi na shirka ne ku kuma dukan ku ba mushrikai bane saboda haka wannan ba bai shafe ku ba eh sahabbai sun yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya kan wannan to saboda haka duk mutum abin da zai yi a cikin addininsa matsawan bai tara wa Allah da wani abu ba to shikenan to wannan aya bata kama shi ba to amma kaga yanzu abin da yake faruwa a tsakanin al'ummar musulmi wato da jahilan mu da malaman mu duka kusan an komo ana yin shirka amma ba a sani ba wasu kuma sun sani ba su damu ba to duk wani abun da za ka yi na neman wata biyan bukata ya zamana ba Allah kake nufi da wannan biyan bukatan ba to ya shiga babin shirka kamar misali mutum ya ce maka wato zai yi amfani da jini wanda in aka yanka yake feso wannan ko wanda Allah ya ce maka Qur'ani ya haramta ko kullu ajibu fima uhi ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna daman masfuhan aw maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir yawa saboda haka abinda ya kasance na jini mai fesowa lokacin da ake yanka aka ce maka wannan haramun amma mun sha ganin mutanen da suke cewa za su hada wani magani sai an nemo jini wanda aka yanka na taba ganin wanda aka yi aiki da shi a wasu wai suna neman biyan bukata sai aka yanka bujumi baki sai aka tare jinin da aka tare jinin sai aka hura wuta aka dora jinin dan saboda kada ya kwanta ka san aka tare jini jin kadan zai kwanta indai baya jin dumi to shikenan sai a sa mutane su hau bishiya sai ta karatun Qur'ani suna jefo takaddun a cikin wannan jinin wannan an gani wannan jinin da aka ce an haramta din ana karanta Qur'ani ana jefowa ana karantawa ana jefowa sai an ida a sauko wai ana neman bukata a wajen Allah to kaga wannan shirka ne sannan kuma shirkan ta hada da Al-Qur'ani mai girma to kaga yanzu wannan wanda yasa ai wannan to fa malami ne to kaga yanzu wannan duk yanda zai yi shi ya riga ya fita layi baya cikin lissafi akwai kuma wanda shi ma yace gani yayi aka zo aka tona rami iya rami sai aka dauko bujimi sai aka saka shi a cikin rami aka tsai da shi da ransa ba a yanka shi ba shikenan wato sai aka daina bashi abinci malamai suna zagayawa suna karanta yasin suna tofe bujimin har ya mutu to yanzu wannan roƙon Allah ne to kaga wannan shirka to saboda haka irin wa'annan suna nan a cikin al'ummar musulmi suna yi to duk wanda ya shiga wannan layi to shikenan to wannan abu ya zama matsala ni akwai wani wanda ya zo ya same ni sai yace min malam yace min yace mun ga kai mutum ne mai yawan tafiye-tafiye nace eh haka yace to amma ina so in baka layan ata nace a'a to alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi yace to yaya za a yi ai layan batan nan to shikenan yace min za a nemo fakara in an nemo fakara to shikenan sai a yanka fakara a tare jinin yankan shine addamul masuhu bo to shikenan in aka tare wannan jinin to wai da jinin ne za a rubuta ayoyin Qur'ani a cikin wannan abin da za a yi na neman layan bata. Nace masa haka ake yi. Nace to, nace ni kam ka gane ni, nace ko ina ne ajali na ya same ni, bismillah. Saboda haka ni kam ba zan dauki ayar alqur'ani in rubuta ta da jinin da aka yi yanka dabba. Wannan shirka duk wanda ya yi wannan ya kafircewa abin da aka kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka al'ummar musulmi suna cike da irin wa'annan abubuwan na cewa ana yin su ne na neman biyan bukata, to kuma wannan babban kuskure ne, wato shine shirka. To wannan na faɗe shi ne a matsayin misalai. Mu da muke hadu a nan, da muke hada a nan, wani ma ya san fiye da abin da na faɗa a cikin al'ummar musulmi abin da ake yi. To duk wanda ya shiga wannan layin, in dai Allah kake so ya yi maka wani abu, idan dai ya wuce ka karanta alqur'ani ka ce ubangiji biya mun bukata, in ya wuce wannan, kuma in ya wuce sunayen Allah 99 da ubangiji ya bayar ya ce ku yi addu'a ku roke shi da su, to magana ta ɓaci. Mun fahimci maganan? To saboda haka kowa ya riki wannan darasi, babbar magana ce muke magana a kanta yanzu haka. Babban al'amari ne mutane su kula, kada mutum ya zo ya shiga abubuwan da ubangiji ya riga ya haramta su, kai kuma ka zo ka fada a ciki. Wasu sukan fada a ciki din akwai maganar rashin sani, domin shi idan dai malami ne ya ce masa ya yi abu kaza, to shikenan, shi baya tuhumar malamin, baya tuhuma, saboda shi yana ganin malamin shiryayye. Saboda haka shi kan iya abin da zai sa kawai ya yi imani da wannan. To saboda haka kowa ya ji wannan magana, in dai ana maganan a roƙa maka Allah ne, to shikenan ka komo a layin Allah. To kasan kuma yanzu an riga an wuce wannan. Wani in ma ba ka yi kulumbo, to ka yi siddabaru ba, to ba zai yadda ma cewa kai malami bane ba tukuna da farkon zance. Ara maka yawo. To saboda haka kaga mu nan da wani abin nan ana magana addu'a, to shi wai addu'ar an kaiwa wani malami ne wani abu, an kai masa wani abu ne, to shi kenan yace in yi maka, in baka tukuici ne ko in yi maka addu'a, yace malam ka hada mun biyu, a bashi tukuicin kuma a mar addu'a. To baya ba, yawwa, idan yace a yi mar addu'a kawai ya tafi kuma ya bar ga kaya a ƙasa, to yaya? Yace malam a bar tukuici kuma a hada mun da addu'a. Ai shi kenan aka ba shi tukuici aka hada mar da addu'a, ce to Allah ya karba. To ba shi kenan. Yawwa, to saboda haka bayin Allah a kula da irin wa'annan abubuwa. Kul ka nemi abu a wajen Ubangiji, to ka neme shi ta hanyar da Ubangiji ya ce a nemi abu, kar ka neme shi ta hanyar yadda Iblis wato ya tsara za a nemi abu. Yawwa, saboda haka a kula. To bismillah.
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومي نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم.
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومي نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. هكذا يا رب. تويلزو منغما دا انتجاجي تكانن النبي إبراهيم da mutanansa. To mun ga abubuwan da shi annabi Ibrahima ya gabatar na hujjojinsa. Dama mun ce wannan case law ne za a bayar hujja na cewar na gaskiyan wato aikan annabi Ibrahim da abin da yake musu game da kadaitakar Allah da sauransu. To saboda haka yanzu an gabatar da shaida, sannan masu mulkin wannan yanki a wannan lokacin kun ji hukuncin da suka yanki. Mun fahimci wannan? To yanzu za mu shiga wani babi dori akan abin da ya gabata. Saboda haka aka ce tilka hujjatuna ataina ha Ibrahim ala qaumi, yace abubuwan da muka gabatar din nan wato ita ce hujjar da muka baiwa annabi Ibrahim wato ala qaumihi akan mutanansa. Amma wato ko yaya za a yi, wani zai zama mumini darajarsa ta daukaka, wani bai yaki ya zama mumini darajarsa ta fadi, kamar yadda ainihin darajar fadar namaruzu da mutanansu suka fadi da suka yi mukabala da annabi Ibrahim. Saboda Allah ya riga ya ce narfa'u darajatin man nasha. A wannan qira'ar ta jumhur narfa'u darajatin man nasha, narfa'u darajatin man nasha, ma'ana narfa'u man nasha'u darajatin ne, da shi ne kalmar za ta zo ƙarshe inda an dubi siyakin larabci irin na al'ada. To amma wannan siyaki ne na rubutun Qur'ani, narfa'u darajatin man nasha'u, wato muna ɗaukaka darajar wanda wato muka so, in ji Allah. Saboda haka narfa'u darajatin man nasha'u inna rabbaka hakimun alim, wato ubangiji wato mai hikima ne yanda yake tsara al'amuransa, alimun kuma mai sanin makomar kowane irin al'amari. To saboda haka za mu shiga mun yi magana annabi Ibrahim a nan a takaice. To za a yi mana tafsilin wasu manzanni da za su taho, wanda su ma za a kafa hujja da su akan manzancin manzala sallallahu alaihi wasallama da saƙon da manzala sallallahu alaihi wasallama ya kawo, wato bisa hujjar wa'annan annabawa da suka gabata. Saboda haka wahabna lahu
ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين.
ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجي المحسنين. الله يلا مغانا أكام وأنا منزلني وشي النبي إبراهيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب. To bayan yayi shekaru, malamai tafsiri sun ce ya kai shekara kamar 80 bai sami haihuwa ba. To shikenan sai aka bashi albishir, fa basharna ha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub. Yawa muka yi mata albishir matarsa Sarra da ainihin haihuwar yaquba ishaqa, da kuma bayan ishaqa shi kuma shi Ishaqan kuma zai haifi Yaquba. To wannan albishir ne, kaga ai ba gobe ne ko jibi abun zai faru ba ko? Yawwa, shi ne aka ce maka alimul ghaibi fala yusiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasuli. Saboda haka kaga yanzu an zo an gaya wa Sarra da mijinta cewa za a haifi Yaquba, ba a ma bai cikin ba. To sannan Ishaqa fa shi ne mai haihuwan Yaquba, tukuna ma fa bai aure ba, tukuna kafin ma a zo ga maganan haihuwansa. To kaji an zo mala'iku sun yi albishir cewa ga abin da zai faru. To saboda haka ana maganan haihuwan shi annabi Ishaqa wato da farko kamar yanda yazo a cikin ainihin suratu Zariyat inda Allah yake maganan cewa wato bakin da suka zo wato wajen annabi Ibrahima to da suka zo fa aujasa minhum khifa qalu la takhaf fabasharuhu bi ghulamin halim فأقبلت امرأته فسكر وجهها فقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم تو شيكينان واتو ده suka zo wajen Ibrahim ga abubuwan da aka fada sai tace ai ita ta riga ta tsufa to saboda haka suka ce kuma dama can a cikin suratul anbiya ne tana cewa a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba ali shaykha in hadha la shay'un ajib su kuma mala'iku suke cewa a ta'ajabina min amrillah to saboda haka yace yanzu na iya haihuwa kuma gashi ni din nan tsofai tsofai da ni ga ma ainihin miji na din shi ma kuma shekaru sun riga sun cin masa to shikenan suke ce mata to zaki yi mamaki da al'amarin Allah ne to saboda haka kaga shi annabi Ibrahim kenan akai masa albishir da haihuwar Ishaq wa hamna lahu Ishaq aka bashi Ishaq ya tashi shi ma yayi aure to shikenan da ya aure kamar yanda Allah ya musu albishir aka haifi Yaquba to Allah kuma yace kullan hadaina dukan su guda biyu wato muka shiryar da su wato muka sanya kowannen su ya zama ba annabi saboda haka wato wanuhan kuma hadaina min qablu tun can kafin annabi Ibrahim ma kuma shi annabi Nuhu kuma ya zo shi ma shiryayye yawa mun shiryar da shi shi ma saboda haka wa min zurriyatihi an ce wannan lamirin yana komawa ne zuwa ga annabi Nuhu saboda haka ne aka ce wa min zurriyatihi Dauda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadhalika najzil musinin su wannan ajerin su saboda haka a ciki wa'annan su manzannin zamu yi bayani a gaba to saboda haka har yanzu ya sake dauko wani set din yace maka wa Zakariya bismillah
wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullu min as-salihin
wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullu min as-salihin da kuma annabi Zakariya wato da annabi Yahya da annabi Isa da annabi Ilyas wato aka ce maka kullu min as-salihin duka suna cikin salihan wa ma'aikan ubangiji yawa bismillah wa ismihi lokaci yayi to ubangiji ya rubuta lada ga wanda ya kawo sadakan alqur'anai to ayi kokari irin wa'annan abubuwan duka a rika yin su a koyi ciyarwa fi sabilillahi ana kawo wa in ba za ka iya goma ba kawo biyu in ba za ka iya biyu ba kawo daya saboda haka yana da kyau wato ya zama na cewa an sami littafai in an zo karatun alqur'ani wanda duk yake bukata za a bashi kofi ya duba to saboda haka wannan abu ne mai kyau sosai to idan ubangiji Allah ya sa muka kai da rai to za mu ci gaba akan wannan wa'annan annabawa da muka fara maga bayani a kansu da hikimar yanda Allah ya tsara su din a haka yawa da wa'anda aka ambace su a wannan aya da kuma wa'anda ba a ambace su a wannan ayan ba amma a cikin Qur'ani din su ma'aikan da aka aiko su da littafi wato akwai su 25 to saboda haka idan Allah ya sa muna cikin rayuwa gobe za mu yi bayani yanda abin yake Allah ubangiji a cikin abin da muka fada daidai ubangiji ya ba mu ladan sa abin da muka yi kuskure ubangiji Allah ya gafarta mana